باب نكاح المحلل وما أشبهه أشكنسا نعم إنامو أشكنسا ديك جيرن ناوا حديثان بايري دي دوان نمباني تناغني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحدثني عن مالك أن ياه بن سعيد أن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت الرجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة لا حتى يذوق عسيلتها wannan hadisin an ruwaita daga isnadin shi ga yanan dai daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda an tambaye ta wata rana akan mutumin da ya saki matansa saki batta sai wani ya aure ta sai ya sake ta kuma kafin ya zo mata kafin ya sadu da ita hal yasluhu li zawjiha al-awwali an yatazawwajaha shin ya halatta zai yoyu mijinta na farko ya aure ta fa kalat Aisha la hatta yadhuqa usailataha sai ce a ba zai aure ta ba har sai ya dandana zakin ta watan har sai sun yi saduwa na aure anan wajen wato kaman da yanda muka sani idan mutun ya rabu da mace albatta anan ana nufin saki uku domin aure batta zai iya zama saki uku zai iya zama wani saki daban misali zai iya zama kaman khulu'i kaga khulu mun tsallake na'am zamu tashi farkon babin kenan nikahul muhallil wa ma ashbahu to shi malami ya nufin farkon shi zamu tashi ba tsakiyan shi ba to ai ko da yaya ne ba komai yanzu bari mu kalli babin gaba ɗayan shi bari mu fara daga farkon ai hadisi biyu ne kawai aka tsallake nikahul muhallil abinda ake nufi da nikahul muhallil kamar yadda muka sani mutumin da ya aure da niyyar ya halatta wa wani matarsa da ya rabu da ita saki uku idan aka yi aure aka yi saki ya kai uku kamar yadda muka sani ba za a iya ƙara maida wannan auren ba sai bayan ta auri wani sawa'un an yi saki ukun nan da lafazi ɗaya ne ko ku an yi saki ukun nan ɗaya mabambanta ne ko da yake akwai saɓani a matsalan da lafazi ɗaya amma saɓani ne wanda yake da yawa daga malamai ba su itibarin shi saboda an sami ijma'in sahabbai a kan shi sayyidina Umar ya zartar da shi da dai aqwal da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu hadisai ma ya tabbatar kaman hadisin tsallaka albattata din nan kaga albattata yana nufin na sake ki saki uku ba ni baki ba wai dole yana nufin saki na uku bayan saki daya biyu ba maganganu ne dai masu yawa akan wannan matsalan amma dai muhimmi shine shi wannan muhallil din ba zai yuyu ya auri mace ba tare da ya zo mata sannan auren ya watan ta koma gidan mijinta ya yuyu ta zauna ba anan watan ayayyu ay aure ba abinda ake nufi da tahlil shine ai agreement da yardan mijin da zai aura ya zama da shi cikin agreement din cewa ya aura bayan wani lokaci ya saka anan kaulin malaman malikiya wannan shine kauli mafi rinjaye watan sawa'un matar ce ta je ta agreement da shi ba sanin mijin ce wani aure ta bayan ba sanin mijin da ya sakin kenan ya aure ta bayan wani lokaci ya saki wannan talili ne ko kuwa a mijin ne ya je ya agreement ba sanin matan ka aure wannan matar tawa bayan wani lokaci ka sake ta ka dawo min da ita talili ne ballantana kuma idan suka zama uku su ukun gaba ɗaya su agreement su yarjejeniya amma a wani kauli a cikin mazhaban malikiya idan ba a cewa tahlili dole sai agreement ya shafi idan amma mijin da matan kawai shi tsohon mijin da tsohuwar matan suka yi agreement sai wani kije ki aure idan kika yi aure a bayan wani lokaci ki fito sai in aure ki wannan ba sunan shi tahlili ba a kauli wasu daga cikin malamai kadan sun tafi akan cewa tahlili ne amma abin da yasa malamai ba su ganin shi tahlili jamhurin su shine wanda haƙƙin sakin ke hannun shi baya cikin agreement din abin da yasa su ko masu ganin shi tahlili ne suke ganin tahlili ne ai za ta iya ikhtilai za ta iya cewa ba ta so ai khulu'i dole a sake ta ko kuma ta zo da abubuwa dai wanda za su sa a sake ta ya zama watan dai a ganin waɗannan malaman in dai da niyyan ai aure dan arabu to sunan shi tahlili sai a siga ɗaya kawai shine idan ya zama shi wanda zai auren shi kadai ne yayi niyyar tahlili din misali a mutum ya rabu da matan shi suna da yara sai suka baka tausayi sai kaga cewa to wannan matan bari in je in aure ta bayan sati ɗaya in sake ta albashi ko kila ta koma wajen mijinta amma ba gaya wa kowa ba ka bar shi a zuciyanka kai dai niyyanka kenan ka je ka aure ta bayan sati ɗaya ka sake ta wannan ijma'an ta halatta masa don mene don ba agreement aka yi da ɗayan mijin ko matan cewa za a aure su za a aura a sakin masa ba ijma'an bata halatta ba shine agreement da miji tsohon miji da sabon miji shi ma nan ijma'an bata halatta ba bai halatta ba ya zama tahlili ya zama haramtacce ya zama abin da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci mai halattawa da wanda ake halattawa idan agreement din ya zama da matar ne da sabon miji shi ma a malaman malikiya za a ce akwai kaman ijma'ul mazhab kenan a cikin mazhabin malikiya gaba daya sun tafi akan cewa wannan ya haramta shi ma amma idan ya zama da matan ne da mijinta suka yi agreement okay yanzu abin da za a yi ki je ki aure sai ki fito daga baya sai in aure ki wannan an yi sabani wasu malamai suna ganin tahlili ne wasu kuma suna ganin ba tahlili ba ne abin da yasa suke ganin ba tahlili ba ne saboda wanda sakin ke hannunsa baya cikin agreement ne shine shi sabon mijin da zai aure din a duka mu dai mun san me yasa shari'a ta shar'anta idan mutum ya aure bace yayi mata saki har uku a addinin musulunci yace dole a sai ta kara aure har ta tantu ya zo jan gaira saboda a kishi na dan adam da sanin cewa ba abin da dan adam yake masa zafi ya ji cewa ga matansa a gargashin wani to kuma sannan a gargashe din ba wai kawai aure ranzi ba a'a har sai an sami saduwa na aure anan saduwa na aure abin da yake nufi ba yana nufin wata idan ya zama kamar misali ko da na ɗaya dai saduwan nan bai zama cikin tsarki ba ba damuwa ba ne matukan sunan shi saduwa a cikin aure na ɗaya kenan na biyu kuma idan da zai zama mutum ne mai rauni watan kaman bai da karfin zuwan ma iyali to shi ma wannan ba illa bane zai iya saboda shi wancan hadisin matar ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama take cewa mijin da ta aura ina ganin Sabit ibn Qais ko ma lahu illa ko mislul hudba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yabdu annaki turidina an ta'udi ila zawjiki al-awwal ku kama kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace la hatta tazuki usailatahu wa yazuka usailataki to kaga anan wato malamai sai suka istinbatin cewa ba sharadi bane sai ya zama yana da karfin zuwan mamace ta dandana ta ji dadin zuwan ko ya ji dadin zuwan a abin da dai ake nufi tazuki usailatahu anan abin da ake nufi a sami cikakken saduwa da yake wajabta haddi akan mutum inda yayi a cikin abin da ba Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta حدثني يحيى عن مالك عن المسور ابن رفاعة القرظي عن الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير ان رفاعة ابن السماوئل قال طلق امرأته شميمة بنت وهب في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطيع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكعها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق الأصيلة واتن wannan ganin da isnadin shi a Rifa'a ibnu Asimwal ya saki iyalinsa a Tamima bintu Wahb a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abdurrahman ibnu Zubair ya so ya aureta to amma sai bai zo mata ba zuwa nan aure a sai kuma ya rabu da ita sai Rifa'a ya so ya maida ta to ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi abin da ya faru gashi kuma ina son maida mata ta yanzu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yace bai halatta ba har sai ta dandane zakin wancan mijin watan anan hatta tanki hazaujan gairahu anan kage yana nufin nikah ne da ma'anan shi na lugha ba nikah da ma'anan shi na shari'a ba kawai wadadani an malikin an yahya ibn sa'id an al-qasim ibn muhammad an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha su'ilat ar-rajul talaka imra'atahu al-batta fatazawwaja ba'dahu rajulun akhar fatallaqaha qabla an yamassaha hal yasluhu li zawjiha al-awwal an yatazawwajaha faqalat aisha la hatta yadhuqa usailataha watan dai wannan shi ma ganin da isnadin shi da sigan shi magana duk daidai suke yi cewa dai ba za ta halatta gare shi ba har sai ta san dandana junan su haddathani to anan idan ya zama akwai wani karina wanda yake nuna cewa ba zai yiwu a ce ya zo ma mace ba a wannan yanayin kamar tana da wani ciwo wanda zai hana a zo mata ko shi yana da wani ciwo wanda zai hana ya zo ma mace to ko da sun yi trafin zuwa din a idan ya zama da wani lalura wanda zai hana tabbatacce to ba za a karbe shi ba حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم ابن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها فقال القاسم ابن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها وتعنتم بي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الله يقارى مصير دا شوام تنيا سكما تنسى سيرسو سيواني أوريتكم سيرسو كافين يزوما تكافين سادو ديتا شنزات حلتم ما mijinta na farko ya koma da ita Al-Qasim yace a ba za ta halatta ba har sai an yi saduwa kamar yadda muka sani na sunna qala malikun fil muhallil innahu la yuqimu ala nikahihi dalika hatta yastaqbila nikahan jadidan fa in asabaha fi dalika falaha mahruha wata an tambayi ma malik akan auren muhallil auren da aka yi da niyyar tahlili menene hukuncin shi yace batacce ne ba za a bar shi a cikin wannan auren ba kuma wannan auren ba zai rattabar da wani hukunci ba wato wanda aka yi da niyyar tahlili ba zai halatta din ba wannan mazhabin Imam Malik akwai sabani a cikin wannan mas'ala wasu suna ganin cewa hukuncin tahlili daban hukuncin auren shi kansa daban idan aka yi auren dan tahlili kuma aka yasuka sadu din zaka usailata halin wa zakat usailatahu to shikenan ta halatta gare shi illa wancan la'ana na bi halatta non la'anan da Allah subhanahu wa ta'ala yi shi kuma yana nan a kansa wannan wani hukunci ne daban shi kuma Imam Malik ya kalli maqsad ne domin shi dama yana da muhimmanta maqasid watan don me akai abu a wajen Imam Malik galiban dalilin da yasa akai abu yana tafiya tare da hukuncin sa idan ya zama dalilin batacce ne sai aikin ya zama batacce a ganin sa in ya zama dalilin karbabbe ne zai iya karban shi yasa fikran maqasid ma gaba daya a cikin mazhabin malikiya ta samu asali watan a farkon mutumin da ya fara assasa maqasid a matsayin wani manhaji na ilimi al-Imam Shatibi al-Maliki ne kuma ya istinbatin shi daga fatawoyi da karatuttukan Imam Malik ne Allah ya kara masa yarda to amma dai wasu suna ganin cewa a cikin da dai aure ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tazuqi al-usailata aka fada to shikenan matukan zakat usailatahu an dandana usaila din shikenan aure ya tabbata za ta iya koma masa akan dai wadancan sharuɗan da muka fadi amma kamar yadda muka sani matukan ya bada ya zo mata a wannan auren tana da mahar dinta tana da sadakin ta cikakke wato shi aure lalataccen da aka yi babu ma la yujma'u bainahu minan nisa wato wannan babin yana magana akan abinda ba za a iya hadawa ba na mata wato kamar ya da mahaifiyanta ko ya da ammarta ko ya da yar uwarta da farko a musulunci mutum zai iya hada ya da yarta kafin ayan suratul nisa'i ta sauka ko ko kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ko ummu habiba Allah ya kara mata yadda ta taba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana nuna maka karfin watan imanin sahabbai da kuma son su da alkhairi ga ƴan uwansu taja rasulullahi tunda indai kana son aure ga kanwata ina ganin cin zata dace da kai sai ka hada mu da ba wani abu bane kafin musulunci amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kada ku dayar ku ta kara arraba min yar uwarta da aure sannan kuma daga baya Allah subhanahu wataala ya saukar da ayan haramci hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhwatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima to an tajma'u bayna al-ukhtayni ko ba za a hada ba haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta hada ya da khalanta a wannan ayan wa an tajma'u bayna al-ukhtayni kawai Allah ya faɗa amma daga baya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hukuncin kuma hada ya da gugguwanta ko ya da innarta yar uwar mahaifiya ko yar uwar uba wannan baya cikin nassi ba inda nassi ya hana wannan na Qur'ani ma'ana sai na hadisi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'i ne kuskure ne mutane suke yi a su ce wai a shari'i Allah ne kawai shari'i manzon Allah muballigh ne anillahi wannan ba daidai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'un yana da shari'a istiklalan da yake shar'antawa inda za a iya istiklalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a iya istiklalin shi daga Allah ba wannan kuma yana cikin dalilin da yasa ni nake ganin kuskuren jamhurin malaman usulul fiqh da suke cewa manzon Allah yana ijtihadi ni ina ganin kuskure zai yi saboda yanayin tarbiya ta ce domin abin da ake nufi da ijtihadi shine kai ka ga matsala baka san hukunci akan ta ba sai ka dage kai ta bincike kana kokarin ka gano daidai kuma ka faɗi abu wanda zai yi ya zama daidai zai yi ya zama kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bazai wannan ba shari'u ne duk abin da ya faɗa ko ya aikata ya zama shari'a zai yi to ai ga a wasu wurare kamar misali wajen shari'a ya ce ni mutum ne irin ku zai yi mu ɗayan ku ya zo mai ku zo min da shari'a ɗayan ku ya zama ya fi iya magana in dauki haƙƙi in ba wanda ya fi iya magana to duk wanda ne mai irin haka to ya san na yankan mashi wani yanki ne na wuta in ya so ya ɗauka in ya so ya dawo da shi to shin wannan yana nufin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ijtihadi kenan a'a na ɗaya dai mas'aloli ne da yawa na ɗaya muna buƙatar mu bambance hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen qada'i da hukuncinsa a wajen fatwa da hukuncinsa a wajen imama sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan na ɗaya kenan na biyu kuma muna son mu ya kamata mu bambance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nau'o'in karantarwansa wani lokaci yakan karantar da mutane kamar da yanda yake a cikin hadisin muwaffaqo ko da yake ana magana kan isna cewa hadisin bayar isnadi amma dai ma'anansa haka ne la ansa inma ansa li as-sunna ko au unassa li as-sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mantuwa ne dan ya sahu ne dan ya sunnantar wa al'umma da wani abu amma ba dan ya manta ba to haka kuma abinda ake kira ijtihadi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci zai abu kamar naskhi ne in kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da hukunci daga baya aya ta zo da sabanin wannan kamar misali Asra Badrin naskhi ne hukunci ne ya sauka aka zo aka share hukuncin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ijtihadi ne na sayyidina Umar da Abubakar shi kuma yana da wata kaida ma khuyira sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma malamin kun isman ba taba bashi zabi ba sai ya zabi wanda yafi sauki matukan abin da yafi saukin nan ba saban Allah bane to anan a wajen Asra Badrin abin da sayyidina Umar ya iktirahi sai ya zama sayyidina Abubakar afwan ya iktirahi sai ya zama ya fi kusa da rahma da tausayi da jin kai a zahiri so da haka lidalika mala ilayhi rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi wannan abin da suka zaba din abin da sayyidina Abubakar ya zaba ya bar abin da sayyidina Umar ya bada shawara saboda hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani amma ni a gani na dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a ce yana ijtihadi ba sai dai a ce yana shar'antawa kawai ijtihadi na mutumin da bai san daidai da kuskure bane amma wanda ake mawahi daga Allah wanda Allah ya kawo shi don ya koya wa al'umma addinin su ya koya musu ya shirye ta su cikin ibadan su to ba maganar ijtihadi cikin lamarin sa dan haka anan alqur'ani ya sauka da haramcin hada mace da yar uwarta hadisi ya ƙara hukuncin hada mace da gugunta to mas'ala kuma wanda za ta ƙara zuwa anan shine mas'alar nafsi kuma da yawa ana cewa sanannen magana ne hadisi yana share alqur'ani wannan kauli ne wanda yake shine kaulin jamhur shi amma mu dai ba mu natsu da shi ba don ba wai kullun ne jamhur suke tare da gaskiya ba ba dan magana watan daukan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sassauci ba a domin dai kasancewan qur'ani da hadisi kowanne yazo dan manufa ne qur'ani asalin shi yazo ne dan yi mu'amala da sawabi tabbataccun abubuwa wanda za su ci gaba da tabbata cikin al'umma har abada sune abubuwan da qur'ani ya fi mu'alaja abubuwa sawabi wanda ba su canzawa shi kuma hadisi ya fi mu'amala da mutagayyirat ya fi mu'amala da mutagayyirat to tunda ya zama amala da mutagayyirat to nasku ya fi yuyuwa a cikin sa amma ba shi da kansa yazo ya share kuma alqur'ani ba dalili na farko dalili na biyu hanyar da qur'ani yazo mana kowace aya kowane harafi cikin alqur'ani yazo mana ta mutawatirin ne tun daga sahabbai har zamanin mu yanzu hadisi ba haka yazo ba haka yazo ba mafi yawan hadisai ahadithul ahad ko da hadisi zai zama mutawatiri kila zai zama mutawatiri ne a wata marhala sai kuma a wata marhala a same shi bai haƙƙaƙa wannan tawaturin ba ko to idan har hadisi zai zama ya zo mana ta hanyar ahad bai kamata ya zama shi zai share alqur'ani da ya zo mutawatiri ba da yawa suna daukan hadisin wa an la wasiyata li warithi a matsayin hadisin da yake share ayan kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in tara khayran al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin zuwa karshe wannan hadisi da share ayan mirath ayan fara'id yusikumullahu fi auladikum li dhakari mithlu hadhi al unthayaini zuwa karshe shine ya share kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut amma ba wai hadisin Allah wasiyata li warithin ne yazo ya share aya kutiba alaikum ina fatan mun fahimta to haka dai mas'alolin suke wa addathani yahya an malik an abi zinad an al a'raj an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bayna al mar'ati wa ammatiha wa la bayna al mar'ati wa khalatiha arwaita wannan hadisin da isnadin shi daga Abu Hurairah yace manzo Allah tsira da mutunci Allah tabbata gare shi yace ba a tara tsakanin mace da gugunta ba a hada su zatan yar uwar mahaifinta ha kuma ba a hada mace da yar uwar mahaifiyarsa wa dathani an malikin anan amma ana nufin wanda suka hada mahaifi da mahaifiyanta khala ana nufin wanda suka hada mahaifi ko mahaifiya shi ma wancan mahaifi ko mahaifiya da mahaifiyarta banda wanda suke ba haka ba kaman abokiyar wasan mahaifiyarta wannan ba khala bace khala ce urfan amma ba ita ce khalar da ake nufi ba ko abokiyar wasan mahaifinta misali kaga wannan amma ce amma ba ita ce ammar da ake nufi ba wannan dangi ne kawai عن مالك حدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح المرأة على أمتها أو على خالتها وأن يضع الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره أرويت دقى يحيى بن سعيد دقى سعيد بن المسيب يتشن ينهى أن تنكح المرأة على أمتها أو على خالتها ana hana a aurar da mace akan amminta watan ya zama ana aure da amma din kuma ba za a aure yar dan uwan mata ba kenan haka ba za a aure yar uwar mata ba wa an yata ar-rajul walidatan wa fi batniha janinun li ghairi. Haka kuma idan mutun yana da baiwa bazai sadu da ita ba alhali a cikin ta akwai wani da na wanin sa, misali ya saye ta tana da cikin koko a'a yi mata aure ga wani bawa misali ko makamancin wannan ta sami ciki auren ya mutu ko makamancin wannan, to shi ba zai zo mata ba ko da aure ko da biyan bukata har sai ta haifi wannan abin da yake cikin ciki. Ba za a ce ai dan ya riga yayi takawul ya wuce marhalan a da wani zai iya zuwa ya shigar da ruwan sa a cikin sa ya zama ya halatta ruwan ba saboda haka babu komai, a'a bai halatta ba. Babu ma la yajuzu min nikahi ar-rajuli umma imra'atihi. Wannan babin yana magana a kan mutum ya auri mahaifiyar matarsa. Wancan ana magana a tara su lokaci daya. Wannan kuma ana magana ya auri mahaifiyar matan. Wannan matsala ce wadda aka yi sabani, kuma dalilin sabani kamar yadda muka sani dama biyu bisa ukun sabani na fuqaha dalilin shi lugha ne. Dalilin shi dalilai ne na sabani a cikin fahimta a lugha. Wannan ma ɗaya daga ciki ne, matsala ce mai zurfi ƙwarai a cikin lugha wanda kuma ta zama dalilin sabani tsakanin Imam Shafi'i da Imam Malik. Wancan ayin da muka karanta tana cewa rabaibukum wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf. To daga farko dai hurmat alaikum wa rahmat alaikum mahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna. Imam Malik sai yace wa ummahatu nisa'ikum anan mutlaqan ne, saboda haka al-aqdu alal banati yuharrimu al-ummahat wa ad-dukhulu bil ummahati yuharrimu al-banati. Ina fatan mun fahimta. Da an ce an kulla aure da ya ko an shiga da uwar ko ba a shiga ba shikenan uwar ta haramta har abada, amma ita uwa yarta ba za ta haramta ba har sai an sa labile da uwarta. Wannan nassi ne, babu jayayya akan uwa yarta ba za ta halatta ba har sai an sa labile, ko saboda warabaikum allati fi wujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Saboda kan ana daura aure ne, bayan nan bai dawo ba, yayi tafiya bayan wani lokaci kafin ya dawo, yace ya sake ta a hanya ko bayan dawo ya ga yarta yace yana so, shikenan Allah ya bada zama lafiya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, wannan shine kaulin Imam Malik. Imam Shafi'i yace a'a, duka biyu sai an yi dukhuli sannan suke haramta. Ya ba za ta haramta ba sai an yi dukhuli da uwanta, kamar yadda nassi yace haka uwa ba za ta haramta ba sai an yi dukhuli da yarta. Ta haka dan an kulla aure da ya bai bina'i da ita ba, sai aka raba aure zai iya zuwa ya nemi uwar ya aura. Hujjan sai ce wannan aya, yace ai wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum, wannan atsafi ne, shi min nisaikum allati dakhaltum bihinna yana fassara duka biyun ne, da ummahatu nisaikum da raba'ibukum allati fi hujurikum. Ina fatan mun fahimta. Saboda haka aka ce wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi wujurikum min nisaikum sawa'un kunna ummahatin aw banatin min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dan haka matan da aka shiga da su sawa'un uwa ce yar ba za ta haramta ba sai an yi dukhuli, sawa'un ya ce uwar ba za ta haramta ba sai an yi dukuri domin wannan min nisa'ikum allati dakhaltum bihin dinnan wannan min din zuwa abin da ke gaban shi yana fassara duka wadancan guda biyu da ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum ina fatan mun fahimta dukan su kowa yana da hujja mai karfi illa Imam Malik kamar yadda muka sani za a ce hujjan shi ta karfi saboda kullum yana karfafan nassi da aiki kullum bayan ya ga nassi zai tsaya kuma ya ga me mutanen Madina suke yi wanda a garin su aka sauke wannan Qur'ani a garin su aka faɗi wannan hadisi sai ya gina fahimtar sa na wannan nassin akan me ya sami mutanen Madina suna aikatawa duk abin da ya sami suna aikatawa wanda ya tafi tare da wannan nassin sai ya fassara nassin gurgurdan shi saboda haka dai kauli mai rinjaye shine wannan kaulin na Imam Malik amma kamar yadda muka sani idan ya zama misali yana aure da mace sai ya je yayi zina da uwarta wal iyazu billahi ko ya taba zina da uwar sai ya zo yana son auren yar anan an yi sabani a Abu Hanifa da Ahmad sun tafi akan ta haramta ba aure amma Imam Malik da Shafi'i sun ce a da aure saboda al-haramu la yuharrimu al-halal wancan zinan haramun saboda wancan haramun din ba zai haramta mashi halal ba ina fatan mun fahimta tunda zina ne haram ne dan haka ba zai haramta halal ba amma su ma suna da istisna'i kuma a wata matsala ko shine yar zina misali matar da yar da mutum ya zina da wata mata ya haife ta ba zai aure ta ba ko duk da ba za ta gaje shi ba ba yar sa bace amma ba zai aure ta ba kuma kaga haramun ne amma anan al-haramu harrama alaihi al-halala ko amma suka ce wannan kuma saboda karfin shubuha ne saboda haka sai zama istisna'i saboda shi ya haife ta daga jininsa ne kuma shubuhan na da ƙarfi sai aka haramta masa sannan kuma da kuma kasancewan abin da yake so din nan istilzazi ne to saboda haka sai a kaddace masa kofin fadawa zuwa cikin wannan duk da in za a dauki asalin malikiya asalin su to wato shine al-haramu la yuharrimu al-halal to za a dauka cewa zai iya aurenta wallahi alin shi yasa wasu daga cikin malaman malikiyya suka tafi akan cewa za a iya aure din amma dai kauli ne marjuhi والله اعلم حدثني يحيى عن مالك ان يحيى بن سعيد انه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امراه ثم فارقها قبل ان يصيبها هل تحل له امها فقال زيد بن ثابت لا الام مبهمه ليس فيها شرط انما الشرط في الربائب واتو wannan shine dai fatawar mazhabin malikiya da muka sani an tambaye zaid ibn thabit cewa mutun ne ya auri mace sai ya rabu da ita kafin ya zo mata shin mahaifiyarsa za ta halitta masa zaid ibn thabit yace a yace al-ummu mubahama wadan uwa matukan an yi aure shikenan ta haramta sawa'un an zo ko ba a zo ba amma inda al-qur'ani ya sa sharadi shine al-bir raba'ikum allati dakhaltum bihin wannan sifan da yasa yasa sharadin shiga din sharadin bina'i yace an sa ne a cikin raba'ib a cikin yaran da suke zauna a daki watan yara dai a ya'ya watan agola ko ake cewa a cikin ya'ya ne watan mata wanda aka zauna da iyayen su to su ne ita wannan sai idan an yi bina'i da uwar amma idan ba haka ba idan uwa ce ita shikenan ta haramta daga daura aure wa inna mashruqu fi raba'ib a cikin yaya ne aka sanya wannan sharadin wa dathani an malik an ghairi wahid anna abdullah ibn mas'ud istuftiya bil kuwa huwa bil kufa an nikah al ummi ba'da al ibnati idha lam takun al ibnatu musat fa arkhasa fi dhalika thumma in ibn mas'ud qadima al madinata fa sa'ala an dhalika fa ukhbira annahu laysa kama qala wa innama ash-shartu fi ar-raba'ib faraja ibn mas'ud ila al-kufa falam yasil ila manzili hatta ata ar-rajul alladhi aftahu bidhalika fa amarahu an yufariqa imra'atahu ana hadithun darussa na da yawa a cikin sa. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, wanda Sayyidina Ali ya shiga Kufa, yaga yanda mutanen Kufa, an ce ya je Kufa ba malami ko daya a garin Kufa, amma bai koma zuwa ga Allah ba sai da ya zama da makaranta Al-Qur'ani wajen 4000 a garin Kufa mahaddata, da malaman hadisi dubbai, wanda dukka Sayyidina Ali lokacin da ya shiga sai da yi addu'a yana rahimallahu ibn ummi abdin faqad mala'a hadhihi al-madinata ilma, watan Allah ya jikan ibn ummi abd shine Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud din, yace ya cika wannan garin da ilimi, shi yasa duk karatun malaman Kufa yana karewa zuwa ga Abdullah ibn Mas'ud din. Shi kuma Abdullah ibn Mas'ud din da babban sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mai yabo da yawa, wata rana ya hau itaciya ko na dabino sai daga kaurinsa, sai aka ga kaurin yan sirara sai aka yi dariya, sai yace Allah sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kuna ganin su sirara, yace amma a wajen Allah subhanahu wataala gwababan gaske ne, watan yana cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa albishir da aljanna, yana da abubuwa da yawa na fifiko a cikin sahabbai. A riwayan ma karatu aiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatu yace hasbuk ya inganta daga gare shi, duk da yazo daga Ubayyu amma yazo daga wajen Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud shi ma ko akra wa alayka wa alayka unzil ko, to dai yana da ilimi, yana cikin abadila guda hudu, wanda galiban ma watan idan malaman Kufa suka ce Abdullahi kawai basu kara kowa ba, to Ibn Mas'ud suke nufi, har malaman Madina ma wanda suke su almajiran Abdullah ibn Umar ne su ma suka ce Abdullahi kawai galiban, so da yawa suka na nufin Abdullahi ibn Mas'ud, idan za su faɗi ɗayan sauran sukan ce Ibn Umar ko Ibn Amrin ko Ibn Abbasin haka. An yi mashi fatawa a Kufa akan auren uwa bayan ƴa idan ya zama ƴar ba a sadu da ita ba, sai ya ce ba laifi, watan ya ɗauka akan wancan fatawan na wanda akan shi malaman Shafi'iyya suka gina. To da ya zo Madina sai ya tambaya, ya yi aiki da ijtihadin sa a can, saboda shi watan tambaya a cikin ilimi, idan malami zai iya ijtihadi a cikin nassi to ba zai ce a dole sai ya san yaqini akan masalan ba, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akta falahu ajrun wahid, idan zai iya ijtihadi zai iya hada matsaloli, kaga anan Abdullah ibn Mas'ud yayi ijtihadi ne saboda ya san ayin Qur'ani, ya san kuma gurgudu abin da ya sani akan wannan matsalan, sai yayi ijtihadi ya gina akan wancan waraba ikum lati fi ujurikum min nisaikum lati dakhaltum bihinna da Allah subhanahu wa ta'ala ya fada. Wannan shine suke cewa bi halatta a jinkirta fatawa daga lokacin bukatan ta ba, anan Abdullah ibn Mas'ud zai iya cewa a ku jira zan je Madina in kara tabbatarwa tukuna sannan in zo in muku bayani, to amma saboda matsala ce wanda za ta iya zama watan ta shafi rayuwa da gado da abubuwa da yawa dai na hukuku a cikinta, saboda haka dole ne ya bada amsa a wannan lokacin gurgudan ijtihadin sa. Wannan shine ɗaya daga cikin almajiransa yake faɗa, yace da idan matsala ta zo min guda ɗaya ina tsayawa bana bada fatawa a ciki, sai naje na tambayi, sai in tambayi malamai 100 in ji wannan me zai ce, wannan me zai ce kafin zo min bada amsa, yace amma yanzu in naji hadisi ɗaya sai in fitar da hukunci 100 akan shi ni kuma ni kadai, saboda yawan abubuwa da suke faruwa na wazil wanda suke bukatan a bada fatawa akan su cikin gaggawa, to a dalilin haka ya zama yana da yawan, suka zama suna da yawan fatawa. To amma duk da haka Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud da ya zo Madina sai da ya tambaye kuma malaman Madina, ya ji su kuma menene matsayin su akai, a matsayin Abdullah ibn Mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda ya rayu tare da Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma tun daga da an ce Kufa to lokacin fa akalla shekara 10 ne bayan 20 ne ko kusan 20 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda haka su ne manya, amma duk da haka bai kasa a guyo ba, Allah ya kara masa yarda da ya dawo Madina sai da ya tambayi kuma wasu malamai ya ji menene aka ce, da ya koma ya ji fatawa sabanin wannan kuma ya yadda da wannan fatawa, da ya koma bai yi Allah hashahu Allah ya kara masa yarda bai ce ai na riga na bada fatawa kada a ce min nayi kuskure ko na warware fatawa na ba yana komawa sai ya kama neman mutumin da ya masa wancan fatawa dan yi gaggawan warware masa bai koma gida ba sai da yaje ya nemi mutumin tukuna ya fara zuwa inda ya san zai sami mutumin ya gaya masa to fatawan da ne makan kaji ga yanda take to wannan shine tsoron Allah shine kuma abin da ake nema daga malamai daga almajiran ilimi ba wani abin kunya dama ba wanda yace ka san komai ba wani abin kunya kace a she kuskure nayi ban sani bane naga wani program na wani malami wanda ya bani sha'awa kwarai wanda nayi ta so in yi irin shi Allah subhanahu wataala bai bani dama ba har yanzu sai dai ina tuna in ce na taba cewa kaza wannan abin da na can kuskure ne amma na so da zan sami dama in yi irin wannan abin wato ya tara karatuttukan da yayi na kaman shekara 5 ya ciro duk inda ya san ya gano yayi wani abu kuskure sai wani majalisi guda daya yana cewa na manta abin da yace ko al-istidraku ala nafsi ko wani abu kaman haka sai yace na ce kaza 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 a wuri kaza zama a sanyo karatu sai yace to kaza kaza nan da nace na gano ashe kuskure ne kaza 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 shine daidai na ce kaza 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 a wuri kaza na gano ashe kuskure ne kaza kaza wani lokaci zai zama kila kana hadira zihni lokacin da ya fada kila lam yakun hadira zihni kila kokolon shi ba tare da shi lokacin da ya fadi cikin kawai gaggawa haka ya amsa ko ya zama yayi kalbin mas'ala ya juya ta daga yanda mas'alar take ko makamancin wannan wanda wannan yana yawan faruwa ga mutane lokacin da ake tambayan su saboda abu ne wanda yake zuwa cikin gaggawa to abu mai kyau ne kuma ba na ƙasa bane bal alaman tsoran Allah ne alaman tsoran Allah ne alaman daukan amanin ilimi ne idan ka tuna kai fatawa kai kuskure kai sauri ka ga ba mutane kazan nan da na fada kuskure ne a gyara wannan abu mai kyau ne musamman wannan zamanin da muke ciki na na'urori na daukan karatu abu yana saurin yaduwa yana saurin yaduwa ba za ka iya shi yasa na san akwai su malamai da ba su bari a dauki karatun su suna yi za su dauka da kansu in sun gama su je su editing sannan su ce to wannan mun yadda ya fita amma dai duka wannan ba muhimmi ba shine muhimmi ba muhimmi dai in har ka san kai kuskure to kai itirafi da kuskuren ka idan har sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi koya mana wannan ko shi ba zai yi kuskure ba zai yi don ya koya wa al'umma shi ya koya mana a hadisin dulle dai to idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wannan ko zushi malai ne to ni da kai kuma wane ne haka lalle ya kamata mu koyi kuma kar mu dauka gaskanci ne ko kadan alaman na kamala amalan isani alaman ilimi shi kanshi yarda da nayi kuskure to wata alama ce daga alamomin malamai cewa a wallahi tallahi daidai ne dole ko komai nawa shine daidai alama ne daga alaman jahilci Allah ya gane da mu kala maliku في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنها تهرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا ويهرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأمة فإن لم يصيب الأمة لم تهرم عليه امرأته وفارق الأمة واتمتن نيرا تارد إيا سيا أورا هكذا ومبنج تكارين أوريد الزنا أزمون شيء إن زناني أوجا إمام مالك بزي حرام سابا لدى أتا كبيرة ya zo da babban alfasha babban kabira to amma bai haramta yarsa ba yarta ba amma idan ya aure ta ya auri uwar yana wato muna fadin wannan kaman wasa amma yanzu abu ne wanda yake faruwa abu ne wanda yake faruwa ya dai yi kama da dabbanci to amma da yake dama muna zamanin dabbancin ne ko muna zamanin dabbancin ne dan haka abu ne da yake faruwa yanzu sai ka ji an ce mutum yana aure da yarinya amma yana lalata da mahaifiyanta wal'iyazu billahi ko yana aure da uwa amma yana lalata da yarta to in dai har mutane suna zo mai ayyan da suka haifa ai duk wani abu kuma ƙari akan wannan ba mamaki ko duk wani abu ba wannan ba abin mamaki bane ko ma bayan Allah ubangiji ya kare dan haka idan su malamai a wancan lokacin sun faɗa a babin iftirazi inda zai faru to gaskiya yanzu yana faruwa yanzu mun zo zamanin da hakan ya zama abin da yana faruwa Allah ubangiji ya kare to idan ya auri uwa bayan yana aure da ɗa kuma ya sadu da uwan to shikenan da ƴar da uwan duk sun haramta a gare shi har abada ba maganan aure kowace ɗaya daga cikin su ƴar ta haramta saboda uwar uwar ta haramta saboda ƴar kuma haramta mu'abbat amma idan bai sadu da uwar ba ya aure uwar kenan sai ka tunshi ah kai ai bai halatta ka hada ya da uwar ta ba sai ta aso na sake ta ita uwar to shikenan zai ci gaba da zama da ƴar saboda bai yi bina'i da uwar ba kala malikun fa amma zina fa innahu la yuharrimu shay'an min zalika la'anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala wa ummahatu nisa'ikum yace amma zina baya haramta komi daga cikin waɗannan saboda Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya faɗa a Qur'ani wa ummahatu nisa'ikum iyayen matanku ita ko wacce aka yi zina da ita ba sunanta mata ba ko fa inna ma harrama ma kana tazwijan wa lam yadhkur tahrim az-zina fa kullu tazwijin kana ala wajhi al-halali yusibu sahibu imra'atahu fa huwa bi manzilati at-tazwij al-halali fa hadha alladhi samitu walladhi alayhi amru an-nasi indana yace abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta anan shine abinda yake sunan sa aure amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai ambata maganar haramta ƴar da aka sadu da ita ko uwarta ta hanyar zina ba kamar yadda nace dai wannan matsalan sabani ne a Abu Hanifa da Ahmad sun tafi akan kaga anan shi ma Imam Malik sai ya ce kaman ya dan taba maksadin shi kadan ko saboda maksadin sa mazhaban sa shine ginuwa akan maksad Allah ya kara masa yarda inda za a bani zabi inda za a bani zabi zan zabi mazhaban Abu Hanifa cewa idan mutum ya zina da mace ƴarsa ta haramta masa an fahimce ni domin a ka'idan Imam Malik ma yana gallaza uquba shine zaka ji ana cewa yana da wata ka'ida da take cewa minista ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani mutumin da ya isti ijalan abu kafin lokacin sa sai ya ce to ya haramta gare shi ba za a bashi wannan abin ba mutum ya je ya kashe mahaifinsa to ba ya da gadan mahaifin tunda ya kashe in dai ya bayyana ya kashe dan ya gaje shi ba ya da gadan sa a wani kauli duk da yake kauli ne mai rauni ya saba da mashhurul mazhab mutumin da ya je ya zina da mace to ba zai aure ta ba amma dai kauli mafi rinjaye shine zai aure ta din har a cikin mazhaba kuma shi ma wannan ya bi dacewa shi kuma da maslaha a zamanin ka san kowanne yana lura da maslaha ne a zamanin mu wannan ya fi dacewa da maslaha domin idan ba haka ba zai yi shi ya zama bai aure ta ba kuma wani ma ya zama bai aure ta ba sai ya zama ta zauna haka nan ba aure to gara dai abin da Imam Malik ya faɗa a watan kaulin Imam Malik a cikin wannan matsalan shine za a bata za a tabbatar an yi istibra'ul rahim bayan nan zai shiga cikin manema kaman kowane manemi in rabon shi ne ya aure ta to amma wani kaulin sun tafi akan cewa saboda wancan asalin na minista ajala kaushe a kabla awanihi shikenan babu aure har abada tsakanin su tunda ya zo mata to amma ita uwa mutumin da ya zina da uwa ata kabiratan a gani na bai kamata ya ci gaba da zama da ƴar wannan matar ba kaji wani malam ma ya ce gaskiya shi ma ya tafi wajen Hanafiya kenan a nan can so wannan dai shine fatawan malaman Hanafiya da Hanabila a cikin wannan matsala domin dabbancin ya kai muntaha dabbancin ya kai matukan kurewa in za a kalli munin ma abin har munin zinan ya fi munin auren munin mutum yana tare da ƴaya je ya zina da mahaifiyarta ya fi munin yana tare da ƴaya je ya auro mahaifiyarta ko Allah ya kare mana imaninmu da mutuncinmu amma su Imam Malik zamanin su ba wannan fitintinu suna faɗi ne a babin da zai faru Allah ya ƙara masa yarda shi yasa wata rana Al-Qadi Iyas ina yawan faɗi ko da ya aje kare ya gadi a gidansa aka ce Imam Malik ya ce makruhi ne ya ce da zamani na ya zo da zaki zai aje saboda ya ce makruhi ne don shi zamaninsa Allah ya ƙara masa yarda ba muyagun barayi ko amma da yake ni zamani na ya zama da miyagun barayi da sai da karnuka za a iya kore su to kaga mu kuma sai mu ce wannan yana cikin dalilin da fiqhu ke bukatun tajdidi kullu da fiqhu baya bukatun tajdidi sai Imam Malik sun zauna haka nan kawai basi wannan fatawoyin nasu tsakanin su da Sayyidina Umar fa shekara 50 60 70 ne amma duk da haka 100 amma duk da haka sukai ta dan haka ba wani dalilin da zamu zauna mu jimudi mu ce shikenan fatawan da aka yi shekara 2000 ita zamu tsaya akai koda a cikin lamarin rayuwa ne mai cancanzawa a cikin wasu abubuwa ba damuwa na rayuwa wanda ba ta cancanzawa amma abubuwan rayuwa yanzu misali ran nan muna karatu da yan uwa akan matsalan tafiyar mace wallahi ta safiran nan ra'atun fauka salasin illa ma azi mahram mace ba za ta tafiya ba sai da muharram idan wannan hukuncin shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haramun a zamanin mu kila ba zai kai haramci za a rage hukuncin karfi dan ka fahimci wannan nasu kana bukatan ka tuna a kwakwalwanka yaya ake tafiya a wancan lokacin mace ce za ta haura kunyi ita kadai ta keta jeji kaman daga nan yanzu mace ta shi ita kadai za ta fakoto akan doki ko zariya akan doki ko rakuni yanzu ma da titi wancan lokacin da zuzzuka ne ake ratsawa zaka awa 5 ko 10 ba ga dan adam ba sai ka yuyuwan ai mata ta'addanci akan mutuncin ta yana da yawa kwarai ina fatan mun fahimta yuyuwan yana da yawa sosai yanzu din ma ba mun ce ba za a yi ta'addanci bane amma ka tabbatar yanzu ta da motanta kikiki da kofar gida ta sa giya ta fita da hanyar Sokoto ka tabbatar da bambanci ita kadai ta daga glasses a mota da bambanci da wancan yanayin ko ka je ka aje ta a tasha ta shiga motan haya cikin ƴan uwanta mata a baya misali kaninka ko danta ko kaninta ya zo ya tare ta a tasha a garin da za ta ka tabbatar da bambanci saboda ire-iren waɗannan masayilin gwargwadon canzawan yanayi gwargwadon yadda za a ƙara kallon su wajen hukuncin su amma kuma wannan ba yana nufin ina cewa shikenan a bar mata su rika tafiya ƙasan waje karatu wannan kan mun riga mun yi magana akan su a baya ko a nan ƙasan din ma hadari ne balle a ƙasan waje ko a ƙasan kudin ma inda da hali mace kawai ta je jami'a da mijinta bata yi mata aure kafin ta shiga shine abin da ya fi dacewa muna son su yi karatu kwarai da gaske dan akwai bukatun da dole sai da haka dai amma abubuwan da suke faruwa ba ma mata ba har mazan ma ina son maza yara maza su zama iyaye na ɗaya su zama masu considering kwarai da gaske na cewa wannan ku anfusakum wa ahlikum naran su kuma yara su zama masu tafatto kwarai da gaske da ya ji cewa shi fa ba zai iya rayuwa ba aure ba shi fa yana bukatan aure yazo ya sami babu wallahi kana ta kashe mun 500 miliyan ɗaya kuɗin makaranta ka taimaka ka kashe mun yanda zan sami lahira na ma ka gyara mun lahira wannan duka dan in sami duniya ne ko a sama mun gida da sana'a ai mun aure in ma ba za a yi samun sana'a ba ka ci gaba da ciyar da mu mu bi menene ko an fusa kuma wa alaikum naran Allah ya ce saboda yaran su zama suna da shaja'a a adabiya wannan kuma daga tarbiyyar iyayen ne iyayen ne za su yi ma ƴaƴan tarbiyya ta yanda yaron zai iya mufata ya ce baba ni fa aure nake so ya kamata ai mun aure kuma lallai ina nasiha gare iyaye daga ran da ta ko ya suka nuna suna son aure ai musu kila abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atakum man tabdawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun kila yana cikin wannan ma'ana da haka daga randa shi yasa muna cikin magana dama a cikin social vices din mu ko a kafin mu tafi hutu a daga wannan yana cikin masalolin da muke tattaunawa kaga ba mu tuna ba amma gashi ya fado kuma a lallai al'ummar mu ta fi zama lafiya lokacin da ake ma mutane kuma an fi rashin saki lokacin da ake wa yara aure tun ba su yi wayo ba yanzu da ake haduwa a jami'a ya aure yanzu ne saki ya ƙara yawa ko a wajen aiki
yanzu ne saki ya ƙara yawa kuma har yanzu in zaka dauka mi'dal na saki watan percentage na saki a birane da kauyuka har yanzu na birane yafi na kauyuka yawa bal ya lullunta ne ma saki a kauye ba kwan abu ne ko ba haka bane ba kwan abu ne har yanzu in ka je kauye abin sha'awa in ka ce kana son ganin auren shekara 50 ko 60 cikin dattijai wanda har ma ya zama kamar mawan taglid ba a sakin matar farko matar da aka yi mashi yana yaro ba a rabuwa da wannan ita za a yi rabuwa da kowace ko da nan rabuwan za a rabu da ita dan a kawo sabuwa ne ba mun ce muna son wannan ba amma dai wai misali rabuwan da ba laifi aka yi ba ba a yi mata ita to dai gaskiya waɗannan abubuwa ne da muke buƙatan mu tsaya sosai a hankali akan su mu kalle su mu neman masu kuma mafita Allah Ubangiji ya ba mu ikon sama masu mafita din. Za mu hakura haka sai mu tashi babi na gaba a sati mai zuwa insha Allah. Amin ya rabu. Idan akwai tambaya, gobe babu karatu kenan. Malam Mustafa zai yi tafiya. Inda yana nan za mu yi karatu. Sai ranar Asabar. Dama dai yau ma shi ya dage sai an fara. Da na so sai next week saboda na san wannan satin zai yi tafiya shi ma. Na na kama kama. Na?
Kura.
Ya za a yi halar kura ya zama ba duna bin ba ne? Ba zai yi halarta ba da kura da kare ai duk tafiyarsu da ya yi. Ko ba haka ba? Kuma muftaris ne yana farautar nama kuma ba zai halarta ba. Na.
Magana ne mutum da aka ce ma'aikin to in kamar misali ba da niyan da ka je shi ba ya kashe shi rage ya
da in qatlul khata zai iya gadon sa a ganin mafi yawan malamai amma banda a dukiyan me ake cewa diya banda cikin dukiyan diya din an fahimta Allah ya kin ya kashe din
na ta ba kai ya kawo ka ina ka ke ce ma ni ka ba ka mai na ina amfani
Allah ya kare kai shiru kar ka faɗa ma kowa inda ba a sani ba ba wanda ya sani Allah ya kiyaye kwarai kwarai akwai diya a kansa kamar na kowanne sai dai ka san diya dama akila ke biya a asali idan babu akila sai baitul mali idan babu baitul mali shikenan zai koma kansa shi kanshi zai biya kisan kuskure akilan mutum akilansa su ne asabansa waɗanda misali mazaje cikin danginsa waɗanda za su gaje shi inda ba magada misali wanda za su iya zama masa asaba na a kama kalma kwarai 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 zai iya yi wato nan mas'alar ita ce Imam Malik ya raba ibada kashi biyu ya ce akwai ibadatul abdani akwai ibadatul amwali a ganin sa ba a yin ma wani ibadatul abdani sai dai ibadatul amwal an fahimce ni a misali ba za ka yi sallah ga wani ba ba za ka yi azumi ga wani ba saboda ibadatul abdan ne amma za ka yi ma wani hajji saboda hajji ya hada mal da badal to amma hadayan lada sawabin lada wannan wani abu daban ne ba ibada bane ba bashi bane kuma ya shiga cikin awwaladun salihun yad'ulahu sadaka abu mai kyau ne kai wani salati wani adadi ka ce Allah ya bashi ladan sai Allah ya bashi ya baka ko ka sauke Qur'ani ka ce Allah ya kai ladan gare shi duk ya shiga cikin waladun salihun yad'ulahu na na sai a fanta kan na
wani masallaci na ta amma ba ku ke sallah
amma imam bai yi karatu yadda ne ka fahimci karatu ba yadda ya ce wata ke
na
wannan ya
danganta da kuskuren. Idan kuskuren